Kalangu, Studio Kalangu.
Peria Yemen Niger.
Kalangu, Studio Kalangu.
Peria Yemen Niger.
Karfe 5:30 anan Yamai, sashen Hausa na Studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masararo Usmana Shina ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin zamu dawo kan maganar bakin haure guda 80 da aka ceto jiya a Bilma a jihar Agadez. Muna dauke da karin bayani kan taron muhawara na kasashe 20 masu karfin arziki da kuma kasashen Afrika. Shirin musamman na yau zai mai da hankali kan halin rayuwa na zabaya a Niger a yayin da ake shagulgular ranar zabaya ta duniya. Ga labarin da bayan daya, bari mu dawo kan batun bakin haure da aka gano wato kan hanyar Agadez da Dirku kusa da rijiyar Muntsira dake da tazarar kilometer 160 da Agadez. Waɗannan bakin haure da masu musu jagora suka baro su yanzu haka suna cibiyar kungiyar kula da bakin haure ta Dirku. Tanani Fudai Ahmed ya hada muna rahoto akai, Kemu Amadu dauke da fasara.
A jimilce dai su 90 da bui ne bakin haure da za suna kasar Libya tashi daga Dirku waɗanda hukumomin jihar Bilma suka ceto. A cewar prefe na Bilma Fatumi Budu da Studio Kalangu ya tuntube shi, inda ya ce wani gungun bakin haure su 12 aka samu kusa da Ashigur, kuma sauran an same su ne sun tsaya kusan wata rijiya mai sunan Tudun Muntsira Ashigur wadda ke tsakiyar Saharar ƙasar Niger arewa maso gabas ga garin Agadez. Bakin hauren su 77 'yan Najeriya ne, cikin su akwai mata 37, 'yan kasar Ghana 9, mace 1 cikin su, 3 'yan kasar Burkina Faso ne, 2 'yan kasar Senegal, sai kuma 1 ɗan kasar Cote d'Ivoire. Su dai waɗannan bakin hauren maza da mata sun tabbatar da cewa sun sha azaba ga hannun jagororinsu kafin su bar su ba ruwa ba abinci. Bakin hauren da dukkansu an zaunar da su a nan cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure da ke Dirku, kuma ana ɗaukar ɗawainiyarsu yadda ya kamata. Sai dai ɗaya daga cikin 'yan bakin hauren 92 ya riga mu gidan gaskiya a ranar jiya a nan garin Dirku.
To wannan labarin kuma na nuna cewa an gano wani gungun wasu bakin hauren kusa da rijiyar Muntsira, su 25 ne da suka hada da mata 5 da kuma yara ƙanana guda 3. Prefem Bilma ya bayyana cewa an dauki matakai domin a isa da su a garin Dirku. Turanar jiya ne kasar Jamus ko kuma Alemanya ke shirya wani taro dangane da hulɗa tsakanin kasashe 20 masu ƙarfin arziki da kuma nahiyar Afrika saka jari domin makoma wato ta kowa da kowa. Shugabannin kasashe da dama na Afrika da suka hada da na Niger Isuf Muhammadu sun halarci wannan taro. Ga Kemu Amadu dake da cikakken bayani.
A cewar Angela Michael, wannan taro wata dama ce ta jawo hankulan masu saka hannayen jari zuwa kasashen Afrika ta hanyar ba da fifiko da hulɗa tsakanin kamfanonin masana'antu na gwamnati da masu zaman kansu, abinda ake ganin shi zai kawo ragowar kwararar bakin haure zuwa kasashen Turai. Wannan shine matsayin kasar Jamus ga batun bakin haure musamman wajen arewacin tekun Mediterania, wanda zai rage su idan kasashen Afirka suka ci gaba. Kuma ana son gudunmawa daga kasashe masu hannu da shuni da kamfanoni masu zaman kansu domin kirkiro ayyukan yi. Duk da yake ta tabbatar da cewa ƙalubalen suna da yawa, alal misali rashin kwanciyar hankali, cin hanci da rashawa, abinda ke sa masu saka hannayen jarin suna ɗari-ɗarin shigowa. Bankin bada lamuni na duniya, bankin kula da cigaban ƙasashen Afirka, bankin duniya su ne manya-manyan jagororin taron. Shugabannin ƙasashen Afirka tare ne suka halarci taron, ciki har da shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isufu.
A gaida Kemu Amuru dauke da fasarar rahoton Adama Dawaki. Kungiyar likitoci ta Medecins du Monde Région Agadez ta fada cikin al'amarin juya akalar kuɗaɗe. Wata majiyar mashara'anta a Agadez ta bayyana cewa wato kuɗaɗen da ya kamata a tallafa wa gidajen likita da asibitoci na jihar Agadez an juya akalarsu. Mashara'anta ta ɗauki alkawalin gudanar da bincike kan lamarin. Wakilinmu Anise Karimun ya aiko mana rahoto a kai wanda Kemu Amadu ya fasara.
Mun ɗauki matakan shari'a, mutum tara ne aka tura ƙeyarsu zuwa gidan kason Agadez a kan juya kuɗaɗen jama'a na wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Médecins du Monde Belgique. Majiyar ta tabbatar da cewa kudaden sun kai miliyan 80 na sefa da suka shafi gidajen asibitoci na yankin jihar Agadez. Kudaden an karkatar da su ne a cikin shekara ta 2016-2017 daga cikin mutanen tara wasu su na yin takardu na ɗaukar kuɗi na jabu da sawar hannayen wasu daga cikin daraktoci na asibitocin inda suke fitar da kudade da takardu iri-iri na bogi. Hukumar kungiyar reshen jihar Agadez da Studio Kalangu ya tuntuɓa bata so ta ce komi ba.
Kamar yadda suka sha alawashi, malaman makaranta magoya bayan ƙungiyoyin kwazin Nijar da Sinaseb sun soma wani yajin aiki na kwanaki 11 yau Talata 13 ga watan Juin domin tilasta gwamnati ta biya musu bukatunsu. A yau da safe shugabannin ƙungiyoyin sun shagoranci zaman babban taronsu a makarantu na sassa daban-daban domin jan hankulan magoya bayansu, duk da cewa ministan ƙananan makarantu ya ba da umarni a hana yin hakan. Isaka Umaru, mamba a kwamitin koli na kungiyar Sinaseb, ya muna ƙarin bayani.
Mu wannan al'amari mun tsara shi tunda ba mu taɓa wani maci ba a game da wannan gwagwarmaya. Duk da wannan hanawa da aka yi, mun gudanar da babban taronmu a nan Ikwali Yantala. Babu wani abin tada hankali a cikin lamarin tunda doka ta ce kowa ya yi harakokinsa a gurin aikinsa. Mu muna ganin gurin aikin malaman makarantun boko makaranta ne, inda nan ne muke tsara shirye-shiryenmu. Muna aiki cikin makaranta, ba wata doka ko kuduri da ya hana. Ko da akwai kuduri, to ba ya kawar da doka. Mu muna nan kan bakanmu insha Allah.
Hukumomi a maraɗi sun bayyana cewa an cimma kashi 90% na ba da darussa, wannan kuwa duk da matsalolin da aka fuskanta ta sanadiyar yajin aiki na malaman makaranta. Gwamnan jihar ta maraɗi Zakari Umaru ya bayyana haka yau a wani taron manema labarai da ya kira. Gwamnan jihar ya kuma bayyana cewa alawas ɗin malaman makaranta 'yan kwantiragi su 15,000 da ke akwai a jihar ya tashi miliyar 9,500,000 da aka biya tsakanin watan Oktoba na 2016 zuwa watan Mai na 2017. Ɗaliban jami'ar Zandar sun bayyana wata sanarwa a jiya inda suka yi Allah wadda da rashin basu allowance da ake kira aid social da kuma rashin kula da wurin abinci wato na jami'ar. Wakilinmu na Zandar Alikita ya tanta da Adam Ali Ali, sakataren general na kwamitin ɗaliban, kamar haka.
Jami'ar Zandera, muna ganin wasu matsaloli da ke neman dagula lissafin karatun shekarar da ta gabata. Muna shirin ɗaukar matakai. Mun kira gwamnati don a san hanyoyin da za a bi wannan shekara ta kasance mai kyau ga karatu. Mataki na biyu kuma, mun kawo maganar guraren cin abinci na jami'a, tunda kun san guraren akwai cunkoso ƙwarai. Har kawo yanzu matsalar ci gaba ɗaya take. Mun yi kira ga gwamnati don su ɗauki mataki shawo kan matsalar. Muhimmin abu dai shine biyan kudaden burs da kuma kudaden tallafi kafin hutun ƙarshen shekarar karatu mai zawa.
Yau kwanaki da dama kenan da wasu unguwannin Yamai ke fuskantar matsalar ɗaukar ruwa a famfuna, kamar a unguwar Francophonie inda ake yawan kwashe gudan ini babu ko da ɗigo guda a wato na ruwa a famfuna. Malama Maryama, wata mai sayar da ruwan sanyi, ta yi wa Habibu Garba ƙarin bayani.
Ini duka bamu da ruwa, sai wajen ƙarfe 12 na dare haka ruwa ke zawa, wani bi kuma bai jima sai ya cire kuma. Wallahi mu bamu san menene matsalar ba, tunda ba gaya muna menene matsalar. Yanzu dai ya kai shekara 10 haka muke ciki. Ini guda muke bamu da ruwa, sai can tsakan dare wani bi ruwan suke zawa. Kwana ɗauke ka kuma shikenan, sai ka yi kwana biyu baka da ruwa. Ga azumi ne yanzu ba mu sai da abinci, me muna sai da glass. Sai ki fake baya a ranjen mu, in babu ruwa ba mu ma iya darma glass kin. Yanzu jiya ban samu na darma glass. Congelator guda an kundi ba vid ne, babu ruwa. Ruwa sun tsaya.
To in an kawo faktiyar kuna samun ragowa ko?
Banni ban taba ganin ragowa a ciki ba. Tunda kullun ina biya jikabi, in yayi wa 500 kenan. Haka nan kullun nake biya dai, ban ga dai wani ragowa ba a ciki.
A cikin tsarin tankaɗe da rairaye na shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na 2019, ‘yan wasan MENA sun kara da ƙin ƙasar Swaziland a ranar Asabar da ta gabata a nan Yamai. A ƙarshen karawar sun tashi kunan doki ba ci ko ina. Masu lura da harkar ƙwallon ƙafa da dama sun nuna cewa MENA na iya ta yi nasara a wannan karawar. To kuma menene ya faru? Abdulmalik Kudize, ɗaya daga cikin kakakin hukumar ƙwallon ƙafar Niger Fenifoot, yayi wato ya kalli wannan wasa ga kuma ƙarin bayaninsa.
Wannan wata haɗuwa ce da ƙasar Niger ke jira kuma ta gudana sosai. Idan aka duba daga mintuna 15 zuwa 20, ‘yan wasan sun yi ta kai hare-hare, sai dai ba su yi nasarar sawa ba. Sun jaraba sa’a da dama, abun yana neman ɗaukar mataki. Akwai matsalar ‘yan wasan ba su sami juna cikin lokaci ba. Muzaka ‘yan wasan sun kai tsawon watanni 8 ba su yi wasa tare ba, ko da na sada zumunta. Ƙasa ga kwanaki biyu sauran ‘yan wasan suka iso, kaga kenan yaushe suka shirya har suka gane wa juna. Kenan wannan mawuyacin abu ne su sami fahimtar juna. A nan gaba ya kamata a yi nazarin yadda za a ƙullo wa lamarin, walau ta hanyar samar da isassun kuɗaɗen tallafi don maganin waɗannan matsaloli.
Tare da Radio Nomad
a kan lamba 101.9 gajeren Zango,
a Tilibiri tare da Radio Tebonse
a kan lamba 97.5 gajeren Zango,
a Maradi tare da Radio Garkuwa
a kan lamba 107 gajeren Zango,
a Filinge tare da Radio Muryar Talaka
a kan lamba 95.5 gajeren Zango,
a Difa tare da Radio Amfani
a kan lamba 100 gajeren Zango.
Studio Kalangu.
Karfe 5:41 yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Yau ce ranar ƙasa da ƙasa ta Zabaya, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar a shekarar 2014. Manufar wannan rana shi ne waye kan al'ummomi dangane da wannan cuta wadda har yanzu aka kasa gane ta. Abokin aiki na Habibu Garba ya maida hankali kan wani al'amari a Niger, inda kuma ya zanta da Khadijatu Mumuni, shugabar kungiyar Zabaya na Niger, kan matsalolin da suke fuskanta na rayuwa a nan Niger.
Les personnes atteintes de l'albinisme au Niger.
Mutanen da ke Zabaya a ƙasar Niger suna fuskantar rashin kulawa. Ba mu yi maganar fyaɗe ba, ba mu yi maganar nuna ƙyama ko kuma kai hari ga mutum Zabaya a ƙasar Niger. Matsalar da muke ciki ita ce babu kulawa. Menene rashin kulawa? Kaka za a yi wajen taimakawa mutum don kare lahiyar fatarsa da kuma hangensa? Saboda duk wanda a Zabaya waɗannan bui ne ke damunsa. Don haka ya kamata ko ta wani hali ka kare fatarka da hangenka. Magungunan da muke aiki da su da zarar ka fito ga rana sai abun ya bi rana. Ina gaya muku cewa ma'aikatar ministan kula da al'umma tana taimakawa sosai wajen samar da magungunan da muke amfani da su. Bayan haka kuma a ɓangaren ilimi nan ma zan gaya muku cewa ma'aikatarmu musamman wajen Kambu ma'aikata ce mai aiki da gaskiya, sai dai ɓangaren ƙananan makarantun boko da zarar aka kawo yaro Zabaya makaranta in dai ƙarami ne kaga yana da matsala saboda yana cikin yara kuma bai san yadda zai kare kansa ba tunda yana da bambanci da waɗannan sauran yaran kuma suna zolayarsa don shi Zabaya ne. Wani bima jahilcin malamai akan Zabaya shi ke haddasa hakan. Maganar aure kuma a nan ma ina ganin Zabaya suna fuskantar matsala, mazan ne ko mata, tunda ana ƙyama auratayya da su. Gaskiya muna son kan kowa ya waye don mutum Zabaya ne shi ma mutum ne kamar kowa. Bambanci guda ne fatar jiki, ba wai don ka auri Zabaya ka ce sai ka haifi Zabaya ba, a'a ba haka bane. Dan shi muke son a waye wa jama'a kai akan wannan.
En fait c'est toujours la sensibilisation, nous essayons d'expliquer aux gens que l'albinisme en fait c'est pas une fatalité.
Madallama sarrafa ƙarshen labarin namu kinan da Maritin. Yau zan bar ku da gungun Muhammad Dan Tani ya kawo muku labarai da halshen zabarmanci.